Afrique.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Saurare assalamu alaikum. Barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Murtala Faruk sanyanna ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na safiyar yau Litinin 19 ga watan Agustan shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muka tafa da su ga kanun labarai.
Wani sabon farmakin da Isra'ila ta kai a Gaza yayi sanadiyar mutuwar fararen hula 28. A yau Litinin ne za a fara babban taron jam'iyyar Democrats da ƙasa a birnin Chicago. Gwamnatin Koriya ta Arewa ta yi alawade da yadda Ukraine ta kusa cikin Rasha, sannan ta ayyana hakan da aikin ta'addanci da ba a yafe shi.
To kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa wani hoton bidiyon da ya karaɗe kafafen sadarwa da ke nuna sarkin Gobir da ɗansa da 'yan bindiga suka sace ya haifar da tashin hankali ga iyalai da ma al'ummar masarautar Gobir a jihar Sokoto.
Kamun kira 'yan bindigan nan sun kira mu turar da anka doke shi yau kimanin sati uku kullum magana guda suke muna za mu ba su naira miliyan 500.
Dan haka muna cikin tashin hankali ba abinda za mu ga mu gwamnatin Sokoto ba ta yi mana adalci ba.
Hukumomin Najeriya na ci gaba da bayyana matsalolin ambaliyar ruwa da suka haddasa rasa dukiyoyi da albarkatun aikin gona. Duk da yake manazarta na bayyana kasawar hukumomin a zaman Umar Habaisin yawan asarar da aka yi.
Ma'aikatar muhalli abinda ta cire zunzurutun kuɗi har naira biliyan 43.7. Wannan kuɗin kawai idan aka kashe shi zai rabu da kashi 50-60.
Haka kuma muna ɗauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim ya shirya kuma zai gabatar. Amma kafin nan bari mu fara da labaran duniya tukunna.
Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Fararen hula 28 sun mutu a sanadiyar wani sabon farmakin da Isra'ila ta kai a Gaza. Cikin waɗanda lamarin ya rutsa da su har da wata mata da 'ya'yanta su shida a cewar jami'an lafiyar Falastino. Harin na zuwa ne gabanin wata ziyarar da ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ina shirin kaiwa yankin. Da zimmar matsa lamba akan cima matsaya akan yarjejeniyar tsagaita bude wutar da aka kasa samun matsaya akai wadda za ta dakatar da yakin Isra'ila da Hamas da aka kwashe watanni 10 ana gwabzawa. An kwashe tsawon watanni ana wannan dadaddiyar tattaunawar tsagaita bude wutar. Jami'ai sun sha fada a lokuta da dama cewa tattaunawar ta yi nisa amma ba a kammala ba. Amurka da sauran kasashe masu shiga tsakani irin Masar da Qatar sun ce sun kusa kammala wata yarjejeniya bayan tattaunawar wuni biyu da suka yi a Doha a makon jiya, amma kuma Hamas ta nuna alamar turjiya akan abin da take ganin wasu sabbin bukatu ne da Isra'ila ta sake cusawa. A yau Litinin ne za a fara babban taron jam'iyyar Democrats na ƙasa a birnin Chicago, inda ake sa ran kwashe tsawon kwanaki hudu ana bikin yar takarar da jam'iyyar ta tsayar kuma mataimakiyar shugaban kasa Kamala Harris. Sannan za a caccaki abokin karawarta na jam'iyyar Republican a zaben da za a yi a watan Nuwamba, tsohon shugaban Amurka Donald Trump. 'Yan Democrats sun gayyaci manyan zababbun jami'ansu da jerin wasu mutane da za su zaɓi Harris, wacce ta fada takarar shugaban kasar kasa da wata guda bayan da jigajigen jam'iyyar suka hura wa Joe Biden wuta wanda ya sa shi janye takarar shi na neman tazarce. Biden ya tafka mummunan kuskure a muhawarar shi da abokin karawar shi Trump a ƙarshen watan Yuni, sannan sakamakon neman jin ra'ayin jama'a da aka gudanar ya nuna cewa da akwai yiwuwar shugaban zai fadi zabe. Ba tare da bata lokaci ba, Biden mai shekaru 81 ya bayyana goyon bayansa ga mataimakiyarsa mai shekaru 59 Harris. Kafar yaɗa labaran gwamnatin Koriya ta Arewa ta faɗa jiya Lahadi cewa ƙasar ta yi alawade da yadda Ukraine ta kutsa cikin Rasha, sannan ta ayyana hakan da aikin ta'addanci da ba a yafe shi wanda aka aikata tare da goyon bayan Amurka da sauran ƙasashen yamma. Ta kuma ƙara da cewa za ta ci gaba da goyon bayan Rasha yayin da take ci gaba da kare 'yancinta. Matakin Ukraine na kutsawa cikin Rasha wata manufar Amurka ce ta tsanar Rasha da kuma takalarta, wanda hakan ke barazanar janyo yakin duniya na uku, a cewar kafar yaɗa labaran kasar KCNA. Rahoton ya bayyana cewa Amurka ta tallafa wa shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da munanan makamai masu yawan gaske. Mun yi tir da alawadai da harin makaman da gwamnatin Zelensky, wacce ƴar koren Amurka da sauran ƙasashen yamma ce, wanda don haka suke tallafa mata ta kai yankin da ke ƙarƙashin ikon Rasha a matsayin ta'addanci, abinda bayanan da sanarwar da ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa ta fitar.
Tunan ba da jimawa ba, Aisha za ta sake dawowa da ƙarshen labaran duniya, amma kafin nan wani hoton bidiyon da ya karaɗe kafafen sadarwa da ke nuna sarkin gobir na sabon birni a jihar Sokoto da 'yan bindiga suka sace ya haifar da tashin hankali ga iyalai da ma al'ummar masarautar gobir. A bidiyon an ga basaraken wanda aka sace makonni uku da suka gabata tare da ɗansa a hannun 'yan bindigar suna azabtar da su, inda suke kiran da a gaggauta kawo musu ɗauki. Daga Sokoto ga rahoton wakilinmu Muhammad Nasir.
Ina sanar da 'yan uwana da masoyana da abokaina da shugabannina su sani an kai rana ta ƙarshe yau Laraba, saboda haka in suna taimako na su taimake ni.
Sarkin gobir ke na Isa Muhammad Bawa ke magana a cikin faifan bidiyo wanda ya nuna basaraken ɗaure cikin sarƙa, jini na zuba ga tufan da yake saye da su, kuma ya yi bayani akan ukubar da yake sha hannun waɗanda suka yi garkuwa da shi tare da ɗansa, har ta kai ga an yi musu alƙawalin kisa in ba a biya kuɗin fansa ba. Wannan bidiyon da ya cewar iyalansa ya tare musu da hankali, ganin har yanzu mahukunta ba su yi wani katabus ba wajen fitowarsa, har yana daf da barin duniya.
Sunana Mudassir Isa, sarkin gobir. Kowa ya san da cewa mai alfarma sarkin gobir yana tare, yana ga hannun 'yan bindiga yau kimanin sati uku, kuma gwamnatin jihar Sokoto ta kira mai alfarma sarkin gobir da sunan ya zo wajen magana dangane da ishun da an kai kwama da shi baya, dangane da ishun zanga-zanga. Sanadiyar haka ya ta sama hanya ya samu tsotsai 'yan bindiga sun kai garkuwa da shi. Bayan haka mun kira 'yan bindigan nan, sun kira mu turar da an ka doke shi yau kimanin sati uku, kullum magana guda suke muna, za mu ba su naira miliyan 500 don Allah jama'a, muna roƙon a taimake mu da addu'a. Da duk wanda a Sokoto babba, wanda ya amsa sunan babba, yanda a cikin wannan gwamnati babu wanda ba mu cimma ba, mun ka bashi kukan mu abun da yake ce muna mu yi hankuri mu tai ana na ana yi.
Har wayo iyalan nasa sun nemi agaji daga jama'a don samun kubutar da mahaifin nasu.
Sunana Nafisa S. Gobir, ni ya ce gare shi. Da muka ga wannan bidiyo mun shiga tashin hankali, mun shiga rudani wanda ba mu taba tunanin za mu shige shi duniya ba. Don haka muna cikin tashin hankali, ba abinda za mu ga mu gwamnatin Sokoto ba ta yi mana adalci ba. Saboda adalci guda da muka faɗi, Sokoto gwamnatin Sokoto ba ta yi mana adalci ba. Duk abubuwan ga da ka faruwa, duk wani babba da yake Sokoto ya san da kes din ga. Yau kimanin kwana 21 sai mun yunkuro za mu magana, sai a ce mana gwamnati na magana. Muyi hankuri, shin hankurin da aka so muyi so aka sai an kai an ka muna gawa ta aje muna muyi kuka suka so muyi komi muka suka so muyi, mu ban mu gane nuhin su ba. Da haka mu muna neman alfarma ga al'umma annabi da su taya mu da addu'a, yanda duk ya ga bidiyo ne ya san cikin tashin hankali da 'yan uwa ne da iyalai ne za su shiga ciki.
A halin da ake ciki yanzu dai garin Sabon Birni, wannan faifan bidiyo ya tayar da hankulan talakawa, a cewar wani mutumin garin Muhammad Abdullahi Gobir.
Wallahi al'umma suna cikin wani yanayi na tashin hankali da firgici da damuwa. Don inda ka zo ka iske al'umma da suka wuce mutum biyu zuwa uku, za ka gansu jangom kowa cikin damuwa, don alhini ne akan yanayin da mai girma sarkin gobir yake ciki. Don haka muna kira ga hukumomi da kuma gwamnati da kuma duk wani da ke iya taimakawa da ya dubi girman Allah ya taimaka mu wannan dattijon.
Kawo yanzu dai ba hukumar da ta fito bayyane ta yi magana akan basarake duk da fitowar wannan faifan bidiyo, duk da yake mataimakin gwamnan Sokoto Idris Muhammad Gobir dan asalin Sabon Birni ne, wato basaraken su ne ke fuskantar barazanar mutuwa hannun 'yan bindiga. Duk da yake sau da yawa gwamnan Sokoto yana cewa gwamnatin suna kokari wajen samar da tsaro, amma dai har yanzu mutanen Sabon Birni da wasu sassa na gabacin Sokoto suna cikin mummunan yanayi tamkar yadda wasu sassa suke a wasu jihohin Najeriya. Duk kokarin janta bakin hukuma dangane da sarkin gobir ya ci tura. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir. To kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da ƙarshen labaran duniya.
To kasa da sa'o'i 48 bayan da WHO ta ayyana masassarar biri wato mpox a matsayin matsalar lafiya ta gaggawa a fadin duniya, an ayyana Najeriya a matsayin kasar da aka tashi tsaye. Da yake jawabi a wurin wani taron yan jarida da ya kira shugaban hukumar NCDC Dr. Olajide Idris, ya ce kasar tana kara azama wajen tunkarar matsalar.
Noting the significant concern of the ease of cross-border transmission, this press conference is part of the effort.
Anan Dr. Olajide Idris kenan cikin harshen Turanci yake cewa la'akari da irin damuwar da ke tattare da saukin yaduwar cutar tsakanin kan iyakoki. Wannan taron manema labaran yana daga cikin matakan inganta tsare-tsaren mu da musayar bayanai tsakanin masu ruwa da tsaki da zimmar hana yaduwar kwayar cutar virus din da kuma daƙile bazuwar cutar daga wasu
wurare.
Hukumar lafiyar kasar Sudan ta ce an samu barkewar annobar kwalara a kasar wanda ya kashe akalla mutane dozin biyu, sannan wasu ɗaruruwa kuma suke fama da rashin lafiya cikin 'yan makonnin nan. Kasar nahiyar Afirka tana fama da yakin da aka kwashe tsawon watanni 16 ana gwabzawa, sannan tana fama da mummunar ambaliyar ruwa. Ministan lafiya Haitham Muhammad Ibrahim ya faɗa cikin wata sanarwa cewa akalla mutane 22 ne suka riga mu gidan gaskiya, sannan akalla an tabbatar da cewa an gano wasu mutane 354 da suka kamu da kwalara a fadin kasar cikin 'yan makonnin nan. Ibrahim bai bayyana lokacin da mutanen suka mutu ba ko kuma alkalman waɗanda suka mutu daga farkon shekarar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Hukumomi a Najeriya sun ce ambaliyar ruwa da aka samu a daminar bana ta yi sanadiyar asarar dukiyoyi da albarkatun aikin gona a jihohi da dama na kasar. To sai dai masu fashin baki na alakanta yawan asarar da aka samu da rashin daukar matakan da suka dace daga bangaren hukumomin. Wakiliyar mu Abuja Rukayya Basha na dauke da karin bayani.
A sanarwar da ta fitar a shafinta na X, hukumar bada agajin gaggawa ta kasa NEMA ta bayyana cewa ambaliyar ruwa da kasar ta fuskanta a kwanakin nan ya lakume gonaki da gidaje a sassan jihohin kasar. Hukumar ta ce ambaliyar ruwan ta yi awon gaba da gonaki masu dauke da yabanya da ya kai hekta 16,488. Kazalika ambaliyar ta kuma lalata gidaje 32,000 a jihohi 27, wanda hakan ya sa mutane 227,000 suka rasa mahallansu. Jihar Zamfarana daga cikin jihohin da ambaliyar ruwan ta yi wa ta'adi sosai, kamar yadda mazauna jihar suka shaidawa muryar Amurka.
Farko dai sunana Aminu Bello Zoma daga yankin Bukulun local government. Yau wani ce ruwa sun yi ɓanna sosai cikin gari da kuma cikin gonakin mutane. Gulbin ya mamaye yankuna da yawa inda gonakin mutane girorraki waɗanda sun ka hidda kai. Waɗanda ba su hidda kai ba duk abun gona wanda duk ga sunan duk gero ya yi flat. Duk yankin Bukulun babu gonakin da inda gonaki babu inda gulbi bai mamaye gonakin mutane ba. Halin da ake ciki yanzu mutane suna ganin an cimma dan lokacin da za a samu a ɗoba abun gona a zo da shi cikin gari a rage yanayin da ake ciki. Kuma ga wanga iftila'i da ya faru na ruwa duk abun gona ya lalace. Sai dai ake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ita kafinta nake ga wannan da an kai yan talum kalun kimbalinki gaban ruwa. Yanzu na shiye nake abinda nake tabbata muka gidan da ya game da bakin gidan mala abinda ya kawo nan limawa ya gangara hashiyan manna wallahi wanda a daurin kwana biyu wucin mutum a ce sai to wannan halin da muke ciki mun bar mu Allah sani dan aiwa can ta farko an zaka ayar rubuce rubuce an ce za a taimaka mana ba a taimaka mana ba.
Rulwanu Wuladan ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullun ya shaida cewa
yadda ambaliya ta ruwan sama take kashe mu take lallata albarkacin gona. Idan kika lura food crisis da ake samu a Najeriya, wallahi wannan abun yana cikin abin da ke ƙara mana wannan radadin. Abin da za mu ce kawai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, saboda tabbas hukumomin da aka ɗorawa nauyin ceto mu daga waɗannan musibun ba abin da suke yi sai dai su cinye waɗannan kuɗin. Muka kalla a 2023 ma'aikatar muhalli abinda ta cire zunzurutun kuɗi har naira biliyan 43.7. Idan muka kalli wannan kuɗin kawai idan aka kashe shi inda ambaliya take damuwar mutane, wallahi zai ragu da kashi 50-60.
Na yi kokarin jin ta bakin hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa NEMA bisa zargin hukumar da ake na gazawa wajen ɗaukar matakan kariya kafin faruwar ambaliyar, amma hakan ya gagara saboda basu amsa wayar da nayi musu da kuma sakon karta kwana da na aiki musu ba har izuwa hada wannan rahoto. Ruqayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
To masu saurare, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar, kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyo ya Afrika akan mita 200.5. baya ga haka, a koda yaushe ake so za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashihausa.com. yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanku da shin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau shirin zai daura kan duba wani korafin neman gadan shanu uku bayan kwan shekaru 47. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. A shirin da ya gabata ne muka muku labarin malama Hafsatu Amar da ke gwagwarmayar neman gadansa na shanu uku bayan kwashe shekaru 47. Hafsatu, da yanzu ke zaune a jihar Neja, ta ce bayan raso mahaifinsu, sai mahaifiyarsa ta auri wani bawan Allah, inda shi kuma a lokacin ya kauri zuwa Mayan Daga a karamar hukumar su da wanda ke tsaunin Mambila a jihar Taraba. Sabon mijin mahaifiyar tasu, kamar yadda Hafsatu ta bayyana, ya tafi da shanun ya hada su waje guda ya damka dukiyar ga ɗansa mai suna Muhammad Lawal mai dabi. Ko da yake Hafsat ta yi zargin cewa bayan shekaru sama da 40 kamata ya ce shanun sun haifa ba sun karu. Ga dai cigaban tattaunawar da wakilin Mustafa Nasir Batsari ya yi da Hafsatu.
Yanzu da muka je aka tambaye shi, ma Alhaji Sani da ya tambaye shi, sai ya ce ba zai ba da shanu ba, ya je diba na karhi ne. Da ya ce na karhi ne, ya ce to shannan tunda kowa san da su dole ka bada su, sai je kare shi Mayan Daga. Da ya kare shi suka yi magana
gurin yan sanda koko,
a kun da wajen ku, ni ban alkali ne, tunda ni ban je ba alkali ne. To da ta yi ka, da ya kare shi, da aka ce je diba ya kare shi, sai aka je aka rihe shi yan muntoshi, shi wanda dukiya ke hannun shi, shi wannan da ya zo neman dukiyar mu da aka rihe shi da kwana biyu. To sai kanuwa ta tace Alhaji mai dabe dukiya gare shi ya hada dukiyar mu, yanzu ba za mu iya kokowa da shi ba, ka bari. Sai ya ce wannan dukiya he na ance ta, sai ya je kare shi a gembu kuma. Da ya kare shi gembu kuma, da ya je ba a rihe shi ba ma, sai aka rihe shi Alhaji Sani. Nan ma ban san kwanakin da yayi ba, nan ma aka kara aka yo belin shi. To sai kanuwa ta tace to ita kan ta gaji ƴaƴan miji su ce a rihe musu uba saboda ni, kishiyoyi su ce a rihe musu miji saboda ni, su a rihe musu uba, na rasa inda zan sa kaina. Shi kuma mai dabe ya ce ba zai bada ba, sai na ce to ta ya hakura dukiyar nan mu ban mashi, tunda dai banda wanda za ta taimake ni akan wannan dukiya ta mu. Sai ka rubu da shi, sai ya ce shi ba zai rubu da shi ba, sai ya ce to, sai ta ce to ni kan yanzu in dai ba za ka rubu da shi ba wannan magana ba a ruwana. Alhaji Zani ya ban magana. To ni bana sai na je, da na je bana sai na ce mace dan Allah dan Annabi, na zo kan dukiyar mu ne.
Kai da kika je kun ido hudu da shi mai dabi.
Ido hudu muna zaune inda muke kallon juna, da kai haka muka kallon juna da shi.
To me yace miki?
Cewa ai ba zai bada ba, in je in rihe shi, in ina da karhin diba dukiya in je in rihe shi. Wannan mai gida na budi baki yace a'a ba haka zakai ba, tunda ta hada ka da Allah da Annabi, ta zo ku sulhunta cikin kunciyar hankali, ba ta so tashin hankali ba, ya kamata ku sulhunta. Magana rihi bai taso ba. Sai yace bai badawa, a je a rihe shi. Sai nace to don ya gaba ni da dukiyar rihe shi ne. Dukiya muna hannun shi.
Amma ke yanzu ke baki je wurin hukuma ba?
Ni ban je wurin kowa ba, yanzu na kawo ƙara ga Allah, na kawo ƙara ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, na kawo wannan magana a gare ku, ku masu taimaka min kan wannan magana, ku amsa mana dukiyar mu.
Na'am, yanzu kuna so ita hukuma ta amso wayannan shanu? To yanzu shekara nawa kenan shanu suna hannu?
Shanu bana shekara 47 bana. Shekara 47 bana.
Kuma har yanzu kuna magana akan saniya uku ne?
Muna magana, to mu magana sanuwa uku ne, yanzu za a ce magana sanuwa uku. Shekara 47 sanuwa uku take har yanzu, ba za ta haihu ba? Yanzu sanuwa ɗaya, kana da sanuwa ɗaya ta shekara 11 za ta koma? Ai dole dai an san za su ƙaru ko? To shine na je na ce mai musulhunta musasanta. cikin arziki ya samu abin da ya bamu, don na san ba zai bamu haƙin mu duka ba, amma ya dan mana saboda ban son tashi hankali. To ya ce in je in diba, in kai shi ƙara, in je in rihe shi, saboda ya ga ban da abin rihe shi. To ni kuma tunda ban da abin rihe shi, yanzu ban da uwa, ban da uba, sai Allah, sai ma'aikin Allah, sai ku da na kawo wannan magana gare ku, ku taimaka min, ku an san mana dukiyar mu a hannun shi.
Amma yanzu ita kanwata ce tana ina, tana can
kanwata wa tana can, suna tare gari daya. Da naje na ce mata magana dukiya, tace ita wahalar da ta ci da ita da mijinta, ita ba ruwanta. In ina iyawa an san mana dukiya, kuma sannan in na tashi an san dukiyar nan ma ka in neme ta, saboda ta farkin an san waccan dukiyar da tai kokowa mijinta ya kashe shanu, ya kashe ka shanu bai samu ba, wallahi bata taba shan ruwa ba sai wannan shekara.
Ruwa
asibiti har ta sha leda hudu na ruwa, daga nan kuma shikenan yanzu ta yi zazzabi kadan, ya ta sha ruwa soki ya kama ta da haka, saboda tashin hankali.
Ku bukatar ku a karbo muku wannan,
mu yanzu bukatar mu dai a bamu dukiyar mu, bamu son mu cuce shi, amma kada ya cuce mu, ya bamu dukiyar mu. Dukiyar mu kawai muke so ku an san mana, yanzu ku bamu dukiyar mu a hannun mu.
Kamar yadda wata kila mai sauraro ya ji a makon da ya gabata, da ga Muhammad Lawal mai dadi ya shaida wannan shiri cewa labarin da suka samu tun da rewa shine dukkan shanan sun lalace, wato ma'ana babu su, babu labarin su.
Ga yan uwa su wajen nawa, ga Mariye, ga Babaji, ga Lalwi, ga Buba, ga Bakari, dukkan su wannan maman su daya ne. Ga kuma kakar mu yana da rai, amma duka ba sa tambayi shanu. Kana jina?
Ina jin ki.
Yanzu kuma ba sai magana shanu. Ga dan uwan sa nan duka, ga kakamu yana da rai, shekaru da shekaru bata tambayi shanu, tana da shanu na maman su wanda ta dace din. To ga karkarmu, ga dan uwar ta wajen biyar na ko haka. To in akwai shanun ta, me yasa bata tambaye su ba? Kuma ga shanun su din a tsaye.
Oh, shanun suna nan?
Nace lokacin nake madana da ba wai nace shanun su yana nan fa.
Tun a wancan shekarun kenan na baya da suka wuce.
Nace magana ga inda suke, ga inda kakar mu din, ga inda yake, ga wajen saniyan sanan daban. To kuma bata tambaye shanun ta. Maman ta tare su wajen shekaru 40 aka ce min dai. Ni gina ban same ta.
Wato Idris, abinda take magana shi babanku Malam Lawal mai dabe ya ce in tana neman shanu ma ta kai shi kara kotu ta kwata da hanyar shari'a, shi ya yadda.
To ni ban sani ba yadda suka yi, na ji dai ni ban same su ba lokacin ina jalingo, ban sani ba. Na ji labari sun zo, to amma ban sani ba yadda suka yi. To ma har yanzu ma akwai dan uwan ta a nan din.
To yanzu kai Idris, a matsayinka na da ga shi Malam mai dabi, me zaka ce, wani shawari zaka bayar da za a warware wannan magana ya zama kun ci gaba da yin zumuncin ku na ƴan uwa?
Ni abinda zan faɗa maka, kana ji na?
Ina ji.
Ni ba abinda zan faɗa maka, wannan da ta karanta nan duka, ni lokaci ba haife ni ba. Maman ta tare su bata tambayi abunta. In abunta yana nan ga dan uwanta wanda ta hada baba da uwa, ga dan uwanta waɗanda suka hada uwa, su nawa? Ga Babaji, ga Buba, ga Lalwi, ga Babaji, ga Mairo, su biyar. To ga kakanmu imma da rai, yanzu in za ta nemi shanunta, ina za ta nemi shanunta?
Wato magana
waye zai rike mata shanunta? In akwai shanunta, waye zai rike mata shanunta?
Wato harkar shanu ko in ce harkar gado, ka san in ba a raba an ba wani ba har abada, gado dai gado ne. Ko da ba ta raye, ƴaƴanta ma za su iya karɓan gadonta in dai tana da haƙƙi. Sai dai in dama kamar yadda ka faɗa, kai kana tunanin shanun sun lalace ne kenan lokacin da ake tafiya da su?
Ba wai na tunanin ba, abunda suka karanta tarihi haka ne ya faɗa. Lokacin da suka hauro nan ba su hauro da komai ba.
To amma wanda
shanun duka aka ce sun lalace, lokacin da suka hauro nan babu shanu, ba su hauro da shanu ba.
To a ƙarshe ina ji.
Ana nan maman ta tare su. Ga kakar mu din yana da hai, ga dan uwanta wanda ta hada mama da baba, ga dan uwanta da ta hada su. Dukan su suna nan, maman su tare su, ta zo suka yi gaisuwa suka koma gonsu. Tafiya har maman mu din ma kakan mu din ma ya zo ya risu. Ba wanda ya ce ko kala.
Sauraro shirin ciki da gaskiya na gayyatar Lawal mai dade don ba shi damar faɗan nasa ɓangaren labarin inda shanin suka shiga. Daga nan za mu dawo don kawo ku masu sauraro ci gaban wannan dambarwa. Yanzu a madadin na Mustapha Nasiru Batsari, Nasiru Adimelin Kaya da suka taimaka shirin ya zo gare ku. Ni Sarfil Hashim Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya. Madalla da haka kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To Murtala a takaice, fararen hula 28 sun mutu a sanadiyar wani sabon farmakin da Isra'ila ta kai a Gaza, cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su har da wata mata da 'ya'yanta su shida, a cewar jami'an lafiyar Falastino. Harin na zuwa ne gabanin wata ziyarar da ake sa ran sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken na shirin kaiwa yankin da zimmar matsa lamba akan cimma matsaya akan yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar. A yau Litinin ne za a fara babban taron jam'iyyar Democrats na ƙasa a birnin Chicago, inda ake sa ran kwashe tsawon kwanaki hudu ana bikin yar takarar da jam'iyyar ta tsayar kuma mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris. Sannan za a caccaki abokin karawarta na jam'iyyar Republican a zaben da za a yi a watan Nuwamba tsohon shugaban Amurka Donald Trump. Kafar yaɗa labaran gwamnatin Koriya ta Arewa ta faɗa jiya Lahadi cewa ƙasar ta yi alawadai da yadda Ukraine ta kutsa cikin Rasha, sannan ta ayyana hakan da aikin ta'addanci da ba a yafe shi, wanda aka aikata tare da goyon bayan Amurka da sauran ƙasashen yamma. Ta kuma ƙara da cewa za ta ci gaba da goyon bayan Rasha yayin da take ci gaba da kare kanta. Ƙasar da sa'o'i 48 bayan da WHO ta ayyana masassarar biri, wato mpox, a matsayin matsalar lafiya ta gaggawa a faɗin duniya, an ayyana Najeriya a matsayin ƙasar da aka tashi tsaye. Da yake jawabi a wurin wani taron 'yan jaridar da ya kira, shugaban hukumar NCDC Dr. Olajide Idris ya ce ƙasar tana ƙara azama wajen tunkarar matsalar. Hukumar lafiyar ƙasar Sudan ta ce an samu ɓarkewar annobar kwalara a ƙasar, wanda ya kashe aƙalla mutane dozin biyu, sannan wasu ɗaruruwa kuma suke fama da rashin lafiya cikin 'yan makonnin nan. Ƙasar nahiyar Afirka tana fama da yaƙin da aka kwashe tsawon watanni 16 ana gwabzawa, sannan tana fama da mummunar ambaliyar ruwa. Ministan lafiya Haitham Muhammad Ibrahim ya faɗa cikin wata sanarwa cewa aƙalla mutane 22 ne suka riga mu gidan gaskiya, sannan aƙalla an tabbatar da cewa an gano wasu mutane 354 da suka kamu da kwalara a faɗin ƙasar cikin 'yan makonnin nan. Ibrahim bai bayyana lokacin da mutanen suka mutu ba, ko kuma alƙaluman waɗanda suka mutu daga farkon shekarar.
Masu saurare, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima da ƙarfe 4 na yamma agogon Najeriya, za mu sake dawowa da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da Baba Yakubu Makere da ya tsara sautin shirin ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau, ne Murtala Faruk Sanyin, na ke muku fatan alkhairi. Masu salama.